الله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الرساكي سادوا وإن مجلسنا بصر القرآن من جرما وإن مسلاتنا البركة مسلاتنا إن جميل إسلام الكروس أنا لما دبري يومنا يوم كان ثلاثة شاب يلقوة رمضان شكرا دبولي يقول لأربعين لبيوما هجرا ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم دقمك زوى مدينة وان ليلاتي دا أشرين لبقى يقوة هدو شكرا دبولي لأشرين لدى ميلادية ونعركم الله سبحانه وتعالى إيمان توفيك إيمان لاتي من المنى تكون سورة الأنفال جيا من سيا كرشان آية أشرين لشدة يوكما زامن شك بدك آية أشرين دا بقي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كفنن زام أنسى تنبأ لا ولا متنبري في سوى شين قيام الليل بام متن ياي تراويه سندان وبدأ لي وني شيء من وي أمتين ياي صلى التراويه بحالتا يقيام الليل با وانا قلويني أسمع الدين واجب قبابا من ساباني شيء ذات عراء كن ركاء قوم شاء ليا كوبا ذات عراء با ساباني نسلني صبور حديثنا نعيشة ماذا قال صلى الله عليه وسلم واجو baya kara akan raka 11 akan wannan wasu malaman suka ce sallar tarawih ba za a kara 11 akan ba za a wuce raka 11 ba amma mafi yawan malamai tunda zagarin zamanin wato magabata suna ganin za a kara 11 saboda hadisin manzon Allah salatul layli matna matna malamai sun sha bayani akan wannan. Wani mutum ya tambaye manzon Allah dangane da sallar dare, sai ya ce sallar dare raka'a biyu biyu, kai biyu ka sallame, kai biyu ka sallame, kai biyu ka sallame. Idan ka ji tsoron alfijir zai keto, ka kawo witiri daya, ka sallaci raka'a daya, ka zamanto witiri. To zahirin wannan hadisi idan ka duba, manzon Allah ya ce sallar dare raka'a biyu, za ka yi ta yi idan ka ji tsoron alfijir zai keto sai kai wuce ka ba iyaka kenan. Manzon Allah abin da ya saba wa kansa shi a karan kansa 11 yake, amma kaulinsa ya bada dama mai ya bada dama ai sama da haka. Saboda haka babu abun wato tada jijiyar ruwa. Wanda ya fahimci daga aikin manzon Allah ba za a kara ba, ku shi ya tsaya haka. Wanda kuma ya fahimci daga kaulin manzon Allah salatul layli matna matna zai kara, kaga sai kara babu laifi. A imma arba gaba ɗaya fahimta su kenan. Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da Al-Majrus da wanda da cikin tabi'ai duk fahimta su kenan. Za a yi a wuce a raka 11 nan. Kaga zai wahala a ce a imma guda hudu nan da manyan tabi'ai da wanda da cikin magabata ba su fahimci maganar manzon Allah ba. Wasu ɗan kalilan ne daga cikin malamai musamman a wannan zamani wanda ya shiga shahara da wannan Sheikh Muhammad Nasir bin Albani. To kaga abu ne babu nassi daga manzon Allah da kaulinsa yace kada a wuce 11. Aiki sai nuna haka, kuma kaulinsa ya nuna zai yi a kara. To indai an gamsu da cewa zai yi a kara, kaga sallan dare duk sallar za ta yi bayan sallar isha'i har gari ya waye duk kiyamul layli sunansa. Wannan tsakanin tarawih da kiyamul layli wannan istilahi abu ne sa ake kiran sallar tarawih tarawih, saboda idan yi raka'a guda hudu daga cikin magabata suna hutawa saboda me saboda suna tsawaita karatu ba irin karatun da muke alamtar wannan sai gaske yi suna tsawaita karatu sosai shi yasa suke raka'a hudu an gaji sai a zo na dan huta kafin a ci gaba to shi yasa aka ce tarawih sallan da ana yin hutu a ciki amma duk qiyamul layli to qiyamul layli kana da zabi kai a farkon dare kai a tsakiyar dare kai a ƙarshen dare amma kai a ƙarshen dare yafi farana ga wanda zai iya saboda haka wanda suke yin tarawih qiyamul layli bayan sallar isha'i sannan sake dawowa cikin dare su yi kaga duk qiyamul layli ne misali kamar kai ne a gidanka a ɗakinka bayan sallar isha'i sai kai raka'a guda hudu ka kwanta can ƙarshen dare ka tashi kai raka'a misali kamar guda hudu ko guda biyar sai kuma ko sha ɗaya akwai laifi a ciki babu ne wannan rabawa da kai babu laifi a ciki saboda haka in kai kare za ka iya ka raba a cikin jama'a zai hana a raba kuma imam ibn rajab al-hanbali a cikin littafin sa fathul bari shi ma yana da suna littafin mai suna fathul bari ibn rajab al-hanbali shi kafin ibn hajar to ya kawo su maganganu daga cikin maganganu imam ahmad da yake nuna cewa zai yi a yi a raba sallah zuwa biyu aka yi qiyamul layli sannan daga baya kuma a zo a yi wannan matsala akwai damar a samu fahimta guda biyu a ciki shi abin da ya kamata a yi shi ne idan ka fahimci raka goma sha ɗaya za a yi to wanda ya tsara kada ka ce masa ya yi bid'a kamar da wannan mai tambayar ki cewa an yi guluwi wannan ba guluwi ba ne duk abin da yake kana da dalili kana da madogara kuma magabata sun tafi a kai ba maganar guluwi a ciki guluwi shi ne abin da yake kwata-kwata babu dalili wannan sabanin fahimta ce inda guluwi ne to su imam malik ba su tafi a kan wannan ba inda guluwi ne imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunnati wal jama'a inda sunna suke da musu imam isamu imam ahmad bin hanbal ba ya tsaya ba su imam malik su shafi'i kada a ce a hukuntar da ra'ayin malaman nan gaba daya kaga akwai abin dubawa a ciki iyaka sai ka fi gamsuwa da wannan dama abu mai ba dole bane ita kanta sallama ba dole bace saboda haka ka fi gamsuwa da wannan kai shi wancan kuma yana gani a'a akwai dama za a ƙara zai yi ka kyale shi shi kansa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin littafin sa Qiyamul Layli ko Salatu Tarawih da ya faɗi ra'ayinsa yace shi baya ganin malaman da sun suna ganin za a ƙara kan raka'a goma sha ɗaya baya ganin su a matsayin yan bid'a ijtihadi ne suka yi suna ta su fahimta su amma shi daga abin da yake gamsu da shi saboda haka akwai zafin kai da yawa wasu mutane akwai zafin kai da yawa abin da yake bai kamata a tsananta ba suna tsanantawa abin da ana tsanantawa shine abin da yake akwai nassi sarihi qati' baya daukan wata fassara tukuna idan mutum ya saba sai dai masa inkari amma mun dake yana daukan fassarori da yawa kai ka tafi akan wannan fassarar shi wancan ya tafi akan wancan fassarar ina abin zafi a ciki to maganar guluwi ko bid'a babu masalatin da suka gamsu da cewa misali idan 20 ya shigo su ba su ƙara kan 11 ba za su bar tarawih sai sai qiyamul layli raka 11 sai ba matsala wanda kuma suna ganin ko goman ƙarshe ya shigo za su yi 10 bayan isha'i ko 20 kuma can ƙarshen dare su yi 10 su yi ba matsala ba abin damuwa a ciki to Allah sa dace na'am ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah wa rasula
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya
na fadi ba fada abu ɗaya ba dangane da wato sallar manzon Allah raka'a 11 abinda malumin suke cewa idan mutum zai takaita akan raka'a 11 sai ya tsawaita karatu idan mutum zai sassauta wajen karatu sai ya ƙara to matsala ga ayyun wanda suke ganin cewa ba za a wuce raka'a 11 ba amma sai su sassauta wajen karatu kila mutum ya karanta alam karanati cikin minti 20-30 ya raka'a 11 to amma manzon Allah haka yayi manzon Allah haka yayi tunda kana so ne kai taqayyuri da aikin manzon Allah sai kai me ka dauki gaba daya sallu kama ra'aytumuni usalli wannan ya shafi yadda yake ruku'i yadda yake sujada yadda yake tsawaita karatu yadda yake tsawaita sujada da ruku'i dukkan to kai ma in ka dauki raka'a 11 baka dauki tsawaitawa da karatu manzon Allah yake yi ba sai ma ka bar me wani bangare na sunna kuma sai ka sabar wani bangare na sunna ko ba haka bane ai ai tsananin kudayin tsayawa akan sunna sha sa ake cewa kana kara go to manzon Allah sai ya tsawaita raka'a dai muke da karanta bakara raka'a dai muke karanta bakara kai ka zo a raka'a dai ka karanta rabin shafi sai ka ce kai koyi da manzon Allah ka koyi da manzon Allah to sha sa kar a tsananta akwai matsalan da za a tsananta akwai matsalan da ba za a tsananta ba to Allah sa dace ya ayyuhal ladina Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka imani la takunu Allah kada ku ci amanar Allah war rasula kada ku ci amanar manzon Allah wa takunu amanatikum kada kuma ku ci amanoninku wa antum ta'lamuna an halikuna sanin to har walawi da muna cikin jerin ayoyi da suke nuna muhimmancin tsayawa akan umarnin Allah tsayawa akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmama Allah girmama manzon Allah bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin da suke gabata Allah ta'ala daga barin Allah ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa rasul Allah ta'ala ya bada umarni a amsa kiran Allah a amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wato a cikin aya wato ko fitnatin la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah madaukakin sarki ya nuna mana yana daga cikin amsa kiran Allah yana daga cikin amsa kiran manzon Allah idan wasu ba su amsa kiran Allah da manzon Allah ba ka sa su su amsa kiran Allah da kiran manzon Allah kada ku kyale su to sai a wannan ayar Allah ta'ala yana nuna mana cewa kar ai ha'inci wajen bin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi mutum ya ce ya amsa kiran Allah ta yi mutum ya ce ya amsa kiran manzon Allah amma da ha'inci a ciki to ai ai kira a amsa kiran manzon Allah cikakken amsa kiran manzon Allah kiran Allah subhanahu wataala cikakken amsawa la ta ya ayyuhal ladina amanu Allah ta'ala sai da ya kira mu'minai ya koyar da su kai imani kamar yadda mun sha faɗa wato mai imani shine zai kiyaye umarnin Allah subhanahu wataala imani shine tushe ya ayyuhal ladina amanu ya koyar da su kai imani la takunu Allah kada ku ci amanar Allah alqawlu shine malamai suka ce asali an-nafs ragewa umarni da Allah ya ba ka da ka rage an ba ka umarni 10 ka iya iyawarka kai niyyar kai yunkurin aikata guda 10 nan gaba daya sai abin da ba karfin ka to idan ka rage wani abu baka aiki da wani umarnin ba to ka rage kai ka khiyana abin nabi da cin amanar Allah bawa duk musulmi duk bawa akwai alƙawari tsakaninsa da Allah subhanahu wataala na bautawa Allah na bin umarnin Allah subhanahu wataala akwai amana tsakaninmu da Allah subhanahu wataala akwai alƙawarin Allah akan mu inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula Allah ya tuma mujarrad da amana ga sammai amanar wato dokan shari'ar Allah karbar umarnin Allah takalif na shari'a abi umarnin Allah a guje wa hanin Allah aka bujirar da wannan amana ga sammai da kasai da duwatsu suka ki suka bi suka ji tsoron wannan amana ba za su iya su kiyaye ba sai dan adam ya dauki wannan amana na bautawa Allah na kiyaye umarnin Allah na kaucewa gujewa duk abin da Allah ta'ala ya hana to wannan alƙawarin tsakanin mu da Allah subhanahu wataala to idan mutum ya kiyaye wannan amana wannan amana ya bi umurnin Allah abinda Allah ya ce ayi yayi abinda Allah ya ce a bari iya iya wasa ya bari to mutumin nan ya cika amana ya cika alƙawari wanda kuma bai yi ba ya saba alƙawari ya ci amana bai cika amanan Allah subhanahu wataala ba wanda kowa gurgurdan imaninsa gurgurdan yanda ya aika da murna ta yi wani ya cika amanar Allah 90 cikin 100 wani kuma 80 cikin 100 wani kuma 70 cikin 100 kila wani 60 cikin 100 wani ma 20 cikin 100 wani kuma 10 cikin 100 gurgurdan imaninka gurgurdan fahimtarka ga addini gurgurdan ilminka na addini gurgurdan tsoron Allah to wata ranka kai 90 ne wata kuma ka dawo me 20 ko 50 ko 60 to shine Allah ta'ala yake bada umarni kada a saba wato alƙawari kada a ci amanin Allah ma na kada a saba wa Allah abinda Allah ya sa ku ku yi abinda Allah ya hana ku ku hanu wa afu bi ahdillahi idza ahadtu wato alƙawari tsakanin mu da Allah subhanahu wataala to shasa Allah ta'ala ya yabawa mu'minai wadanda suna kiyaye alƙawari dake tsakaninsu da Allah subhanahu wataala duk abin da Allah ya faɗa musu ya faɗa duk abin da ya Allah ya umarce su gurgurdan iyawarsu fattaqullaha mustata'atum suna yi bala man afa bi ahdi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin duk wanda ya cika alƙawarin Allah alƙawarin da yayi wa Allah da bin Allah bin umarnin Allah to wannan mutumin kuma ji tsoron Allah to Allah ta'ala yana san masu takwa Allah ta'ala yana yabawa masu wato cika alƙawarin Allah subhanahu wata'ala a wata aya afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa ama inma tadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi Allah wa la yanquduna al-mithaq Allah yace ulul albab ma buta hankali masu cika cikin hankali sune suke wa'azuwa idan an musu wa'azi to su waye masu hankali alladhina yufuna bi ahdi Allah wa la yanquduna al-mithaq wadanda suna cika alƙawarin da ke tsakaninsu da Allah subhanahu wataala na imani da Allah na imani da manzon Allah na bin Allah bin manzon Allah da kuma wato nisantar duk abin da Allah ta'ala ya hana to duk wanda ya yi wannan gurgudo ya cika amana ya kiyaye amana wanda yake baya bin umarnin Allah subhanahu wataala wannan ya ha'inci Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce la takunu Allah anan suka ce akwai wato ma'anar daqiq khiyana da ake nufi anan shine wato kiyaye umurnin Allah a boye shi ake nufi domin akan samu mutum a cikin jama'a baya ha'intar Allah baya saba umurnin Allah subhanahu wataala a cikin jama'a amma idan ya kadaita zai sabi Allah subhanahu wataala suna ba da misali suka ce kamar mutum ya zamanto yana da janaba amma ba zai wanka janaba ba ya zo masallaci ya salla kaga wannan ya ha'inci umarnin Allah subhanahu wataala yana da janaba ba ya da janaba ba wanda ya sani sai wa sai Allah subhanahu wataala amma in mai imani wanda ya san girman Allah zai yi wanka ya tsarkake jikinsa kafin ya salla masallaci misali azumi da muke yi zaman mun nan kowa yana azumi ba to makaddara misali alal misali inda wani misali ba a zahar dinna zai kulle daki ya ci abinci ya sha ruwan sanyi ya kwanta ya bacci ya tashi ya huta cikin jama'a ta kai jama'a ana zafi akwai kishiri wayo ana zafi akwai kishiri wayo wallahi wa zai gani ba wani zai gani to tayi wani yayi wannan aboye a zahiri a cikin jama'a ya nuna yana da ni ya cika alƙawarin Allah a zahiri amma aboye me ya ha'inci Allah ya ce amana wasu malamai suka ce wannan ake nufi la takunu Allah kada ku ha'inci Allah ma'ana kada ku buya aboye ku bar umurnin Allah ku saba wa Allah subhanahu wataala aboye domin wannan yana da ya fi wahala a zahiri kowa mu'mini ne kowa mai taqwa kowa waliyi ne amma idan mutum ya kadaita daga shi sai Allah zai kiyaye umarnin Allah ko ba zai kiyaye ba anan ne aikin yake to shi yasa Allah ta'ala yake yabawa mu'minai masu jin tsoron Allah idan suka kare ta innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabeer wadanda suke jin tsoron Allah a boye ghaib da ake nufi a nan ma'ana babu wanda yake gare su sai Allah ko mutum ya ji garin da ba a san shi ba dan wani idan yana garin su an san shi baya sabon Allah amma idan ya je inda ba wanda ya sani ba wanda ya san shi to sai ya sai sabon Allah subhanahu wataala to wanda suke a cikin jama'a suna tsoron Allah in su kadai ne suna tsoron Allah to wannan suna da matsayi na musamman a gurin Allah subhanahu wataala Allah shi lahum maghfira suna da gafara ta musamman a gurin Allah wa ajrun kabeer lada mai girma to shi yasa a hadisin nan sabatu yuzilluhum Allah bi dhilli yawma la dhilla illa dhillu ran tashi aljama za a jawo da rana ta zo kusa da jama'a to a wannan ranar babu wata inuwa da mutum zai sa kansa sai inuwar Allah sai wanda Allah ya kaddara Allah ya so masa Allah zai sa shi karkashin inuwar sa maza Allah ya ambaci mutane guda bakwai daga ciki wa rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah mutumin da yake mace ga matsayi ga kyawun halitta inda babu kowa ta mita masa kansa tukunna yace shi ba zai aikata haramun ba ya ji tsoron Allah subhanahu wataala to wannan yana daga cikin wanda Allah zai sa shi zai sa su karkashin inuwarsa a gobe kiyama to ga irin wannan yanayi irin da Annabi Yusuf alaihi salam yi ga mace ga matsayi ga kyawu ta bada kanta inda ba wanda yake ganin ku sai Allah mutum zai ce a shi ne na jin tsoron Allah subhanahu wataala wanda ba zai haƙinci Allah ba anan kaga yana da wahala to shi ne wasu malamai suka ce abin nufi anan shi ne wato haƙinci a boye inda babu mutane babu idan jama'a ala ayi hali Allah subhanahu wataala yana kiran mu'minai su zamanto masu kiran amsan Allah masu bin umarnin Allah subhanahu wataala kada su saba wa umarnin Allah kada su saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la taqulu Allah war rasul war rasul haka ne ha intar manzon Allah shi ma saba wa umarnin manzon Allah saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ha intar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cika alƙawari da tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna cewa ashhadu an la ilaha illa Allah wani alƙawarin tsakaninmu da Allah babu wanda zamu bautawa sai Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida da gaske annabi muhammadin manzon Allah ne ma'ana zan bautawa Allah ta hanyar sako da manzon Allah ya zo da shi ba da ra'ayina ba ba da son zuciyana ba ba da al'adan garinmu ba da abin da manzon Allah ya zo da shi inda dan sako ne manzon Allah ne Allah ne ya turo shi ya kawo sakon Allah ya faɗa mana abin da Allah yake so kuma ya faɗa mana abin da Allah baya so saboda haka mu huta wa Allah ta hanyar bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kauce sunnar manzon Allah ka wanda ya haƙi manzon Allah wanda bai bi umarnin manzon Allah ba ya haƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala yake cewa wa takunu amanatikum ma'ana ma'tufun ni ala la takunu wa la takunu amanatikum inda za a bi ka'idar larabci a ce la takunu Allah war rasula wa amanatikum to amma Allah ta'ala ya sake maimaita wa takunu saboda wato wannan wani nau'i ne na amana daban wanda ya shafi mu'amala tsakanin mutane dama kullum abubuwan da suke wajibai akan musulmi bangarori ne guda biyu akwai haƙƙin Allah da manzon Allah bangare ɗaya sannan bangare na biyu haƙƙin ɗan adam irin mutum ya samu tsira ba sai idan ya kiyaye haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah sannan kuma ya kiyaye haƙƙin ɗan uwansa ɗan adam musulmi ko ba musulmi ba musulmi ma da haƙoƙinsa wanda ke ba musulmi ba a matsayinsa na ɗan adam yana da haƙoƙi dole duk sai an kiyaye to anan Allah ta'ala ya hada su anan kada ku ci amanar Allah kada ku saba wa Allah kada ku saba wa manzon Allah sannan kuma a tsakankaninku kada ku ci amanar junanku wa takunu amanatikum kada ku ci amanoninku. Mutane suna amintar junansu wajen mu'amala. Amana jam'u amana. Amana shine duk abin da wato zaka kiyaye shi a gurin wani dan ya tsare mashi. Malamai suka ce an dauko al'amana daga al'amru, domin wanda zaka bashi kayanka ko bashinka ka amince ma ka amince masa ba zai cuce ka ba, zai kiyaye ma amana. Shi yasa aka kira al'amana amana, an dauko daga amru. Wanda baka amince masa ba, tun farko ka san macuci ne, zaka bashi ajiyar kaya? Ba zaka bashi ba, dan babu aminci. Wanda ka san zaka samu aminci, zai tsare ma kaya, shi zaka bashi amana. Haka nan wanda tun farko ka san idan ka bashi bashi ba zai biya ba, tun farko ba zaka bashi ba, saboda me? Babu aminci. La takunu Allah, kada ku ci amanar Allah war rasula, kada ku ci amanar manzo, wa takunu amanatukum, kada ku ci amanoninku. Allah ya dangana wato kada ku ci amanoninku. Idan mutum zai ci amana, amanar wani zai ci ko amanar kansa? Amanar wani an bashi bashi iki biya, ya ci amana. An bashi ajiyar kaya ko ajiyar kuɗi, ya shiga ciki, ya yi me? Ya ci amana. Ko an dora masa wani aiki, wani nauyi, bai yi kamar yadda aka so ba, ya yi me? To amma Allah ya dangana amanoninku. Amanar ɗan uwanka musulmi tamkar amanarka. Amanar ɗan uwanka musulmi tamkar me? Amanarka. Idan ba za ka ci amana taka ta karan kanka ba, bai halatta kuma me? Bai kamata ka ci amanar ɗan uwanka musulmi ba. Wala takulu amwalakum, da Allah yake cewa wala takulu amwalakum, kada ku ci dukiyoyinku, domin dukiyar ɗan uwanka musulmi kamar me? Dukiyar ka ce duk ɗaya kuke musulmi, duk ɗaya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ɗayan ku bai zama cikakken mu'mini sai idan ya so wa ɗan uwansa abin da ya so wa kansa. To shine Allah ta'ala yake cewa a amanati. Babu shakka wannan babbar magana ce, maganar amana. In musulmi suka ke amana, al'amuransu za su yi kyau, za su yi nasara, za su samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya ga kafin gobe kiyama. To shi yasa Allah ta'ala ya girma maganar amana a gurare da dama a cikin Qur'ani. Haka nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da yawa suna girmama maganar kiyaye amana da kuma nuna hatsarancin amana. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah yana ba ku umarni ku cika wa mutane amanarsu. Bashi aka baka lokaci yayi ka bayar ka biya, rance aka baka lokaci yayi ka biya, amana na wasu aka baka ka isar, sako aka baka kada ka shiga ciki, a kiyaye amana. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abu Dawud, ajil amanata ila man itamanaka wa la takhun man khana. Wanda ya amince maka ka cika masa amanar. Idan mutum ya baka bashi ka zo ka ce wale wallahi babu abinci a gidana, ba ni yanzu naira 2000, idan albashi ka samu albashi zan biya. Idan kin naira 2000 ya baka, kaga wani ya amince maka ne, ya yarda akan cewa za ka biya, ya yarda da imanin da hankalinka da basiranka ya baka. To kaga yanzu abin da ya kamata ka shine, idan wata ya kare ka samu albashi naira 2000 ba tare da ya tambaye ka ba, ka zo ka bashi kayan shi. Ajji amanata ila man itamanaka wa la taqul man khanaka. Idan wani ya haince ka, to kada kai ka haince shi, domin ba a gyara kuskure da kuskure. Kuma Allah ta'ala ya nuna cewa kiyaye amana yana daga cikin sifofin mu'minai, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, waɗanda suna kiyaye alƙawari suna kiyaye amana. Wannan yana daga cikin sifofin mu'minai. Idan mu'minai musulmai sun kai munzali na imani, dole za su kiyaye amana. Idan mutum kaga mutum ba kiyaye amana, to imanin ya zara baya. Ta san manzon Allah yake cewa wal mu'min man aminahu an-nasu ala jima'ihim wa amwalihim, a hadisin Tirmidhi da Nasa'i. Mu'mini cikakke wanda imaninsa ya kammala mu'mini na hakika shine mutumin da mutane suka amince masa dangane da jinin su da dukiyar su ba su da fargaba cewa zai cutar da su dangane da rayukan su ba su da fargaba cewa zai cutar da su bangaren dukiyar su wanda shine mu'mini na hakika kuma a wani hadisin manzon Allah yake cewa a hadisin Imam Ahmad daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa ma khatabana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba zai mana huduba ba illa qala sai fa zai kara mana a cikin wannan hudubar da zai yi la imana liman la amanata la la imana liman la amanata la babu cikakken imani a tare da mutumin da bai da amana manzon Allah ya kore masa cikakken imani imani akwai asalin imani amma ba cikakke bane imani ne mai rauni ana ciki to duk sun san da manzon Allah ya mana kudu ba yana fada mana wannan al'amarin amana tana da girma a ƴan uwa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wannan rashin kiyaye amana a matsayin wato hali na munafiki wace alamar munafiki guda uku ko idza haddatha kadzab idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana idan ya fadi ƙarya ne idan ya alƙawari ba zai saba ba zai cika ba sannan kuma idan aka bashi amana zai ci amana a riwayar muslim manzon Allah yake cewa wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim alamun munafinci sun taru a tare da shi ko da yayi sallah ko yayi azumi yayi da'awar cewa shi musulmi ne amma da alamun munafinci sun tabbata a tare da shi amma yau kuma daga cikin musulmi wanda ya hada abubuwan guda uku duk ba su Allah kada ya san yawan su in yi duk ƙarya ki tsantsa san da yake maganar shi ma ya san ƙarya yake kai ma ka san ƙarya yake shi ma ya san kai ma ka san in zai maka alƙawari shi ma ya san ba cikawa zai yi ba kai ma ka san me ba cikawa zai yi sannan kuma ya samu matsayin kuma amanar da aka bashi amanar da aka bashi ne ba kiya zai yi ba inda za ka tabbaka wannan kan yan siyasa maganganun su da alkawarin su da idan su samu matsayi na gwamnatin ka ga akwai aiki ba maka sai su yan siyasa ba dukkaninmu wajen kasuwa da ma'aikata da kowa da kuwa masu shago kowa mutum ya sayi abu naira 5,000 ya rintse ma naira 7,000 ya saya in za ka saboda kai yanzu na yi ma rage ka kawo riban naira 200 saboda kai kuma ya rintsuwa to irin wannan suna da yawa to shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama al'amarin amana saboda cuta ce ka cuci wanda ya amince maka ka cutar da musulmi dan uwanka ka jawo masa damuwa ka jawo masa bakin ka cuce shi shaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in nuna cewa wato amanan nan zamani na tafiya na raguwa manzon Allah hadisi Hudhaifa yake cewa mutum sai ya kwanta bacci ya tashi sai ya ji babu amana cikin zuciyarsa an raba shi da amana manzon Allah yake cewa mutane ba za su gushe ba suna cinikayya suna mu'amala amma ba mai amana in ka nemi mai amana za ka inna bi fi bani fulan rajulan amina in kana nemi mai amana za ka sai ka je gari kaza sai ka je unguwa kaza za ka samu wanda zai kiyaye amana kila ba mu kai wucin zamanin ba amma ko yau akwai matsala yau inda za ka samu mai amana wajen kiyamun laili ba matsala a zo masallaci a hada sahu ba matsala a karanta qur'ani a hadisi qur'ani ba matsala a ji a taro wajen wa'azi tafsiri ramadan ya shigo duk gari tafsiri ko ina gidan radio 24 hours ana tafsiri ba wata aya da ba fassara ba ba wani hadisi da ba a fassara ba amma idan mutum mu'amala ta hada ka da shi duk an taro wajen tafsiri ana kabbara an shiga masallaci ana kiyamul layli amma kar ka zo wajen mu'amala da amana. Na taba gwada wani abu tafsiri, wani kwara ne irin ɗan Lebanon din nan wanda suke zaune a Kano, ya fara wani aikinsa ya tara ga rodi, ga katako, ga siminti, ga yashi, abubuwa da yawa tara ana aiki, ya bar a hannun wasu ya je kasar su Lebanon, ya je dawo an sai da rodi, an yi mini abubuwa da yawa. Sai aka ce ina kaya, ya tamba za ka ce shi ai rodin ma gara ta cinye, rodi ba wai gara ta cinye. To yake cewa sai ya wata magana ya ce ɗan Najeriya ga yawan sallah ga yawan saƙa, sallah ka ba irinmu ɗan Najeriya da sallah a duniya an ba da shaida sallah ka da ana tafiya ko a mota ka ga kana sai matafiyi ne an baka dama kai me kai kasuru za ka kuna tafiya karfe 1 na wucewa karfe 1 da rabi karfe 2 a tsaya a sallah, a tsaya a sallah sai ka ji an tada da hankalin direba hatta ruksan nan sauki da Allah ta'ala ya bayar an ji inda aka ji aka tsaya a sallah shi ma ba yadda da shi ba saboda tsananin kiyaye sallah. Amma kuma kar ka zo wajen mu'amala ga yawan sallah ga yawan sa'a. To kuma kamar yadda muka damu da sallan nan, dole sai mun damu da harkar amana kafin al'amura mu sai kyau, kafin al'amura mu sai kyau. In dai ba za mu kiyaye magana amanan ba, manyanmu da ƙananmu, to al'amura mu za su ci gaba da tabarbarewa. Rashin zama lafiya, rashin aiki, rashin kamfanoni, rashin wuta, rashin sana'a. Mutum ɗaya sai kwashi hakkin mutum miliyan da ya je tara ka saboda shi kenan zai kwanta. To ina zai ya zai da kansa gobe kiyama. To shine manzon Allah yake cewa har zamani zai zo inna fi bani fulan rajulan amina. Sai an je unguwa kaza, sai an je gari kaza, kafin a samu mai amana. Yake cewa mutum mutane suna yaba masa suna ce a wani kaza ne yana da hankali ya haye maciuci ne. Manzon Allah ya ce imani daidai koyar zarra babu a cikin zuciyarsa, amma ana haba-haba da shi. Saboda haka dole mu zamanto mu mai da hankali akan amanan nan, kuma ba zai a samu amanan ba dole fa sai an gyara imanin nan da gaske, ba imanin na show ba, ba imanin na zahiri ba, ba imanin na cin kasuwa ba, imanin na hakika wanda zai samu gindin zama a cikin zuciyar dan adam. Imani wanda wato yana muraƙabar Allah, kana ji duk motsinka Allah yana ganin, duk inda ka shiga Allah yana ganin. Kamar bawan nan wanda sayyidina Abdullahi ibn Umar ya jarrabe shi, kamar da Imam Al-Baihaqi ya kawo cikin Shu'abul Iman, sayyidina Abdullahi ibn Umar shi da almajiransa suka fita wajen Madina don huta, suka je suka shimfida kayansu suna zaune sun aje abinci, kafin su ci sai ga wani bawa makiyayi ne da dabbobi yana kiwo ya zo ya wuce. Aka kira shi aka ce shi bismillah ga abinci, ya ce shi yana azumi. Sai Abdullahi ibn Umar yake cewa a cikin wannan zafin rana tsakankanin duwatsu kana kiwo, lallai ko wannan bawan Allah ne ba dama. To sai Abdullahi ibn Umar ya so ya jarrabi imaninsa. Kaga abin da muke gina ko litinin da Hamis kowa da azumi a Najeriya, kowa da litinin da Hamis da azuminsa, kowa yana so ya jarrabi imaninsa. Sai ya ce ka sayar mana akuya ɗaya mu baka kuɗinka, kuma za mu yanka akuyan nan za mu samar maka nama, idan lokacin bude baki yayi ka dafa ka bude bakin ka da shi. Sai ce wannan akuyar ai ba ta saba ce, awakin nan ba nasa ba ne, na mai gidansa ne, saboda haka ba zai iya sayar masa ba. Sai Abdullahi ibn Umar ce da shi ai babu damuwa, kawai ka sayar mana guda ɗaya mu baka kuɗinka, mu yanka akuyar mu baka nama, idan ka je ka koma gida ka fada wa mai gidanka akuya kirkice ya cinye, kura ta cinye akuya. Da yana jin wannan sai ya juya ya daga hannu ya ce aina Allah, Allah fa Allah, ya zanyi da Allah, Allah fa. Sai Abdullahi ibn Umar yana maimaita wannan maganar ya ce bawa zai ce Allah yana ganin sa, bawa zai ce Allah yana ganin sa. ya bashi sha'awa da ya koma Madina sai da ya tambayi bawan nan nawaye aka nuna masa mai gidan bawan nan yaje ya masa sallama yace da Allah yana so alfarma a sayar mu wannan bawan yace na sayar maka awakin nan ka sayar mu yace na sayar maka sai kira bawan nan sai na inta ka fi sabilillah ga awakin nan duk naka kaga an jira bishi akan awaki daya ya tsare imaninsa ya tsare amana kuma Allah ya juya ne awakin gaba daya zama nasa kuma ya samu yancin kansa to ga wannan muraqaba zatiya mutum ya ji a cikin zuciyarsa bai kyauta ba Allah zai tambaye shi gobe kiyama ba dan mutane ba kaji Allah zai tambaye kai bawan Allah ne akan kobo Allah zai tsaye da kai zai tambaye ka jin wannan zai taimaka maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a hadisin Muslim duk wanda muka sashi wani aiki na al'umma amana aka danka hannunsa yace ko allura ɗaya ne ya duka ya boye sai gobe kiyama ya kawo ko allura hakkin jama'a gobe kiyama sai ya kawo sannan kuma addu'a mutum ya ta addu'a Allah ya raba shi da amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da addu'a cikin hadisin Buhari wanda Imam Dawud Abu Dawuda da Nasa'i suka rawaito manzo Allah yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sa ad-dajj' wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'sa al-bitana manzo Allah yana karanta da al'umma ne sai wannan addu'a ya Allah ina neman tsaranka ka raba ni da ha'inci don ha'inci wani mummunan hali ne wanda mutum yana dauki da shi yana tafiya tare da shi yana dauki da shi a jikinsa to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin masu amana abu ne mai girma amma ba da wannan ba da za a yi al'amuran mu sai kyau kowa yana kuka da ɗan'uwansa amma kowa bai so ya gyara to Allah ya samu dace ya ayyuhallazina amanu la takunu Allah kada ku fahimci Allah wa rasulun da manzo wa takunu amanatikum kada ku fahimci amanoninku wa antum ta'lamuna alhadithuna sani to ha'inkin ma idan mutum ya yi da kuskure daban da wanda ya yi da saninsa daban Allah ta'ala ya ce wa antum ta'lamuna alhadithuna sani ka san bashin wani a gurinka ka taki ka ce ba za ka biya ba amana wani a gurinka ka taki ka ce ba za ka bayar ba to wannan ya fi hatsari wa antum ta'lamuna alhadithuna sani Allah ta'ala ya ce cewa aya ta gaba wa'lamu kusani kusani annama amwalukum lalle dukiyoyinku wa auladukum da yayanku fitnatun fitina ne wa anna Allah lalle Allah indahu ajrun azim a gurinsa akwai lada mai girma Allah ta'ala ya ce wa'lamu kusani wannan saboda nuna muhimmancin abin da zai biyo baya wa'lamu kusani annama amwalukum lalle dukiyoyinku wa auladukum da ya'yanku fitnatun fitina ne Allah ya gabatar da dukiya domin galibi saboda tara dukiya ana ha'inci saboda dukiya kowa ya yi kuɗi kuɗi malam ba ka da duniya ne ba ka da kuɗi ai an cuce ka duniya ne ba ka da kuɗi an cuce ka a duniya ne ba ka da kuɗi kai ɗan rakiya ne dai da za ka yi ka tara kuɗi wallahi yanzu wannan lokacin ka ne dama ta samu idan mutum ya samu babban mukami a zo a maka nasiha musamman za a zo a maka barka congratulations barka da samun wannan matsayi kaga dama ta samu lokacin ka ne yanzu lokacin mu ne wani ma zai ce lokacin mu ne in kai dan uwansa ne yanzu lokacin mu ne wallahi kada ka kuskura ka yi wasa da lokacin mu damar mu ma'ana me yake nufi ka kwashi dukiyar mu to fitina saboda dukiya na ha'inci to shine yake cewa Allah ya gabatar da innama amwalukum gabatar da dukiya dukiya fitina ce jarrabawa Allah zai jarrabi bayansa da dukiya imam mutum ya ci jarrabawa ko ya fadi jarrabawa idan mutum ya kiyaye dokokin Allah na farko ma cin jarrabawa ta dukiya ta nemi dukiyar ta hanyar halal sannan idan ka samu dukiyar ka sarrafa ta ta hanyar da Allah yake so sannan ka ba da haƙƙin dukiyar zakka ka yi ayyukan alkhairi da wannan dukiyar kuma wannan dukiyar kada ta hana ka bin Allah don wani da yana zuwa masallaci kullum yana sahun farko idan ya kudance shi da masallaci kuma ma assalam sai wata rancen an masa ba za ce wallahi abubuwa ne harkoki da suka yi yawa ka duke ta zama mai fitina da yana zuwa masallaci yanzu ya kasa zuwa masallaci to ka dukiyar da zamanta tana hana ka bin Allah kuma kar ta sa ka saban Allah subhanahu wataala to kana kiyaye dokokin Allah kaga dukiyar su zamanta alkhairi gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sun ki cewa ni'mal kifara amru bin as ni'mal malu salih lirajul salih ni'ma bil mali salih lirajul salih ma dalla da dukiya ta halal ga mutumin nagari kai bawan Allah ne salihi ne dukiya ta halal ka samu tana sadaka tana bada zakka tana taimaka islamiya tana gina masallatai tana taimaka marayu mutumin kirki ne dukiya ta halal wannan nurun ala nur haske bisa ga haske wannan ba hana ba to amma abu da ba su shine dukiyar tajarrabe ka ka tara ta hanyar haram ko ka ta hanyar halal ka samu amma kana sarrafa ta ta hanyar haram ba ba da haƙƙin Allah eh ba ka taimaka wa mutane san da kuma ka zama to kana girman kai wani yana cikin talauci ba zai sabi Allah ba yana cikin talauci ba zai sabi Allah ba amma Allah yana hore masa shikenan ya shiga zina zina sai kenan da yana tunanin me zai ci me zai sha yanzu ya ci ya koshi yanzu kuma ya rasa ya zai sai ya sabon Allah subhanahu wataala kaga wannan dukiya ta zama me fitina gare shi dukiyar ta zama ta sanadiyar barin hanyar Allah subhanahu wataala to shasa a hadisin Ka'ab ibn Iyad wanda Imam Ahmad ya rawaito da Ibn Hibban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal kowace al'umma akwai fitinar da Allah jarrabe su da ita yake fitinar al'umma ta dukiya fitinar al'umma ta dukiya a san kudin nan komai za musamman wani rayuwa ta mu ta yau ana tsafi saboda samun dukiya ana luwadi saboda dukiya da matsayi ana kashe mutane saboda dukiya ana cin naman jarirai saboda dukiya ba abin da ba a yi ana tada fitina wanda wani dan ya kudance sai ya tada fitina a gari ko idan an tada wata fitina ba a so wannan fitinar ta kwanta dan ya zama hanyar samun kuɗi dan fitinar ta zama hanyar samun kuɗi ana zubar da jinin musulmi to wasu suna samun kuɗi abin ya ci gaba haka ba a so ya tsaya ko musulmi ne kuma yana sallah so fitnatu ummati almal fitnatu dukiya fitnatu al'ummata dukiya to shi Allah ta'ala ke cewa wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyin ku fitna wanda Allah ya nake shi ya zama alkhairi gare shi dukiya ta zama alkhairi gare shi wanda kuma Allah ya jarrabe shi dukiya ta zama bala'i a kansa wa auladukum haka na ya su ma fitna yara da dukiyoyi duk ni'ima daga cikin mu'min Allah duk ni'imar da Allah ya ba dan adam zai iya ya tsaya a matsayin ni'ima kuma zai iya ya koma ya zama to nikma azaba ibtila'i yara ni'ima daga cikin mu'min Allah duk wanda Allah ya arzuta da yaya ni'ima ne daga cikin mu'min Allah subhanahu wataala kuma in mutum bai sa'a ba yaran su zama to su fitina a gare shi san yaro sai ya sa ba za ka masa tarbiyya kyakkyawa ba yaro ya tashi yana sabon Allah ba za ka hana shi ba kuma saboda yaranka sai ka ki bin umarnin Allah subhanahu wataala kana tara musu dukiya yarana ba na so su sha wahala a bayana ba za ka fita da haƙƙin Allah ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ya'la al-amiri wanda imam ibn majah rawi yake cewa sayyidina al-hasan da husayn suka ga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya rungume su jikokin sa ne ya rungume su sai manzon Allah ya cewa innal walada madkhalatun majbanatun yaro zai sa mutum ya zama marawaci yaro zai sa mutum ya zama wato matsawaci yaro ka zai ka zama mutum marawaci yara na guda goma yanzu dukiyar na bada sadaka na gina masallaci in Allah in rayuwata ta kare na rusuya za su sai wannan suka zama tubaka bada kyauta ko kuma yanzu wannan albashi na dauka abincin yara na ne za ka yi sadaka ba saboda yara suka zama tun marowaci haka nan kuma wato majibana kuma adda akwai jihadi na fi sabilillahi za a zo a fito jihadi gobe kana zuna a yaranka yaran shekara biyar shekara uku suna gudu a gabanka ba 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 yanzu na je jihadi aka kashe ni yaran nan yanzu ya za a yi ka wannan sai sa me ka tsorota ka ce ai jihadin nan sai dai karo na gaba ka yaranka sun hana ka me sun tsifa mai tsoro sun hana ka ka je ka yi aikin Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka yaro zai iya zamanto alkhairi gare ka idan ka tarbiyyar shi akan musulunci tarbiyya ta gari ya girma mai addini mai amana ko da ka rasu idan waladu salihun ya da'u laka yana maka addu'a a bayan idanka amma ba haka ba sai zama ta fitina a gare ka a sanadiyar yaro ka je ka saba Allah subhanahu wataala ko yaron ya jawo maka fitina za ka samu zaman lafiya wasu da dake ba su yi yaran tarbiyya ba yaran sun fitine su suna tsoron yaran su suke tsoron yaran musamman masu kuɗi saboda yaran babu tarbiyya duniya kawai suka nuna musu mutum yana shakkar yaransa abinci idan yaransa suka dafa suka kawo masa ba zai iya ci ba yana tsoron kar ya zama su sa masa guba wani mai kuɗin ba cikin dare baya bacci yana riƙe da bindigarsa a dakinsa yana kwanci ba za a bacci sai idan gari ya waye yana jin cewa yaran za su shigo cikin dare su harbe shi yaransa na cikinsa amma yana riƙe da bindiga a dakinsa yana shakkar yana tunanin tayi su shigo su harbe shi ƴaƴansa na ciki wannan ba fitina ba fitina ce babba kamata yaran ku ba ko wani za ka yi dare shi ne fiye da ɗanka wani bangare ne na jikinka kai kare ne shi ka ciyar da shi har ya girma amma kana shakkarsa fitina yaushe dukiyoyi da yara za su samu fitina za su samu ta fitina idan an saba wa Allah ba a bi ka'idan Allah ba dukiya Allah ya sa mata ka'ida yara Allah ya sa musu ka'ida ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara idan an bi wannan ka'ida ba su tarbiya ta gari to sai su zama to alkhairi to shi yasa Allah yana jan hankalin mu'minai ku sani fa dukiya da Allah ya baku ya da Allah baku fitina ce idan ba ku sa'a ba za ku fadi jarrabawa wa anna Allah lalle Allah indahu ajrun azim akwai lada mai girma a gurinsa ma'ana kada ku biyewa dukiya kada ku biyewa yaranku ku rasa samun lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kada dukiyarku ta sa ku sabi Allah ku rasa lada kada ƴaƴanku su sa ku saba wa Allah ku rasa samun lada Allah baka yara Allah baka dukiya ni'ima ne ku gode wa Allah kai mu'amala da wannan dukiya ta hanyar da Allah yake so kuma ka mu'amalanci ka tarbiyyantar da yaranka ta hanyar da Allah ta'ala ya so don ka zauna lafiya ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun Allah samu dace abinda muka fara zama da Allah ba mu ladar sa gaba daya abinda muka fara zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba daya mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya wanzar mana da zama lafiya a wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi wadanda suke nufin mu da sharri suna tara fitina a ban kasa suna hana mutane zama ya Allah kai kasan da su ya Allah kai mana maganin su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'ana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.